Majalisar ta bada wannan umarni ne sakamakon wani kudirin gaggawa da sanata mai wakiltar jihar Borno ta tsakiya, Kaka Shehu Lawan, ya kawo a gabanta. Kaka ya ce kimanin shekaru 19 kenan da yin dokoki da suka shafi ƙasa waɗanda aka rattaba wa hannu, amma kuma ba a haɗa su a wuri guda a kundi ɗaya ba, sai aka bar su a warwatse. Kaka ya ce hakan ya haifar da rudani a ƙasa, har ake amfani da dokokin daban-daban masu karo da juna.
Majalisun da suka shuɗe sun yi dokoki da yawa a ƙasar nan, amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa wanda ake kiran shi Laws of the Federation of Nigeria 2004. In ka fita daga nan bakin National Assembly, aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai, wani ma ba daidai bane. To shi yasa muka gani akan haƙƙi ne a wuyan mu domin mu sa shi minista na shari'a na ƙasa, wato Attorney General na ƙasa, ya tattara wayannan dokokin da aka sanyawa hannu suka zama doka tun daga lokacin da ya kama a shekarar 2004 zuwa yau, domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama Laws of the Federation of Nigeria, ba sai an same su aka cancane akan hanya na sayarwa ba.
Shi kuwa masanin harkokin shari'a da dokokin ƙasa, barista mai nasara Umar, ya yaba da wannan ƙuduri.
Na ɗaya, ina godiya ga wannan jajirtaccen ɗan majalisa ɗin, kuma wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan kishin ƙasa da dama waɗanda suka san menene aikin majalisa. Ita majalisa idan har ta yi doka, akwai abubuwa kamar guda uku ko guda huɗu da ake yi wanda yake wajibi. Aikin majalisa bai kare kawai an yi doka ba. Idan aka yi doka, to sai a yi abin da ake kira gazette. Gazettin din nan, ma'anar gazettin shine an sanya tambarin gwamnati, shaidar cewa shugaban kasa ya sa hannu, kowa ya sa hannu. Idan har aka kai ga an yi gazettin din nan, to an amince waɗannan takardu din ko kofin su ko su yanda suke su yatsu ga al'umma, wato abin da a Turanci ake kira da can go to the public. An amince kenan su yadu. To bayan an tattara su din nan, a ƙarshen kowane zango na majalisa akwai abin da ake kira codification, wato shine za a tattara su a kundi ɗaya, sai a ce Laws of the Federation of Nigeria, wato dokokin jamhuriyar Nigeria daga shekara kaza zuwa shekara kaza.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin sakacin majalisar ƙasa ne ya kai mu ga wannan hali.
To hakika wannan sakaci ne ga ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa, musamman ofis ɗin babban mai shari'ar gwamnati, wato Attorney General na ƙasa gaba ɗaya. To idan har shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan kowace irin doka ce, to abubuwa biyu ya kamata su faru. Na farko, ita majalisa ta amfani da damarta na ita ta yi wannan doka, ta haɗa wa'annan dokoki akan kundi, ta kuma yi ƙoƙari ta aika su ga inda maganar ta shafa. Amma zuwan wannan dokoki inda maganar ta shafa ba zai zamana cewa ya kammala akan za a iya amfani da ita ba, sai su kuma wa'annan su nemi ƙarin bayani daga wurin wato shi babban mai shari'ar gwamnati.
Abin jira a gani shine ko har haɗa waɗannan dokoki wuri ɗaya zai taimaka wajen gudanar da shari'a a Najeriya ba tare da kawo rudani ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.